بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci wanda yanzu mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 16 ga watan Al-Muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da aka fi sani da suna Dandali wanda ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma insha Allah wannan shine darasi na 33 cikin jerengen darussa na tafsirin Suratul Qasas Allah ubangiji ya samu dacewa kafin mu shiga darasi da ya gabata akwai wani kuskure da ya faru na tuntuban harshe inda muka ambaci hadisin Abdullahi dan Abu dan As Allah ya kara masa yadda wanda yazo da bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye salloli biyar Allah ya dokin sa kinsa zama mushi haske zama mushi wato hujja ranar alkiyama wanda kuma bai kiyaye su ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a tashi shi tare da Qaruna da Fir'auna da Hamana da Ubayyu dan Khalaf sai ne kuskure nace da Ubayyu dan Ka'ab sai kuma aka gyara mu aka ce Ubayyu dan Salul to shi ma gyara kuskure na fata mun gani abin da yake wajen shine Ubayyu dan Khalaf wani babban kasurgumin kafiri cikin kafiran Makka wanda wasu ma malaman tarihi suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma ya kashe shi da hannunsa a yakin Badar wanda wannan iyakan musiba ke nan ta samu mutum a ce annabi ne ya kashe shi to ya gama shiga cikin wato azabar Allah Allah ka tsare mu to shine mutumin da annabi ya lissafa cikin waɗanda za a iya tasar mutumin da bai kula da sallar shi Allah ya gafarta mana gaba daya abu na biyu a babu ne mu sake mika ta'aziyya zuwa ga limam wannan masallaci wanda a makon da ya gabata ba mu samu yin karatu ba saboda rasuwa da aka yi masa na ƴar uwarsa wanda Allah ya mata rasuwa a wancan makon muna roƙon Allah barki sarki ya gafarta mata da ita da sauran mamatanmu na nesa da na kusa da mu ma Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma bai wa iyalanta hakurin juriyar rashin ta za mu koma cikin karatun mu insha Allah har yanzu ne ban gushe ba muna tattaunawa game da ayoyin da Allah madaukakin sarki ya ambaci labarin Qaruna a wannan sura mai albarka ta Suratul Qasas za mu tashi za a sake maimaita karanta fadan Allah madaukakin sarki inna Qaruna kana min qaumi Musa wato aya ta 76 har zuwa ƙarshen aya ta 78 fadin Allah wala yus'alu an dhunubihim al-mujrim na fa karaba
a'udhu billahi as-samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahiim إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
نعم جزاك الله خيرا وأحسن إليك. Kamar da alarma ya karanta mana wannan ayoyi fadin Allah inna qaruna kana min qaumi Musa lalle shi qaruna ya kasance cikin jama'ar annabi Musa fa baga alaihi sai ya musu ta'addanci wa atainahu min al-kunuz Allah ya ce kuma mun bashi daga cikin taskoki ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa abinda mabudan ma kadai suna yin nauyi ga tarin mutane masu karfi. إذ قال له قومه لا تفرح يا إن متعنس سكتي مشي كرك دنجة شكباكي كان أقولي إن الله سرد الشيء الله لا يحب الفرحين بايا سم متعني ما سكباكي دتبيرنج وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر كما كنيم دقى أبند الله يباكا كنيم الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما كرك من تربنك عن الدنيا وأحسن كما كيوتتا كما أحسن الله إليك كما يد الله يكيوتتا مكا ولا تبقي الفساد في الأرض كركا نبا تبرنا أبايا أسا إن الله لا يحب المفسدين سندي الله بايا سم برنتا قال سيتي إنما أوتيته على علم عندي كأي أمبار أبند أكبانني سبو دواني إلمي دنكي لشيء وزينا الله يتي أولم يعلم shuwai bai sani bane annan ba hakan ahlaka min qablihi min al-quruni cewa Allah ya halakar gabanin sa zamun muna man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda suka fi shi tsananin karfi wa akthar jam'a kuma suka fi shi tarin dukiya wala yusalu an dhunubihim al-mujrimu kuma su masu laifi ba ma za a tambaye su ba game da laifukan nasu ranar al-kiyama. Waɗannan ayoyi su ne muka fara magana a kan abubuwan da ke cikinsu na ma'anoni da ababen ɗaukar izina da wa'azuzi har muka ciratu zuwa ga ambaton wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke da alaƙa da ainihin ita wannan gaba a cikin wannan sura mai albarka. To anan ne har muka samu wancan tuntuɓar harshe na Ubay dan Khalaf zuwa ga Ubay dan Ka'ab da Ubay dan Salul, mutane ne guda uku mabambanta, ɗaya sahabi ne ɗaya munafiki ɗaya kafiri kuma kowa sunan shi Ubay. Ubay dan Khalaf kafiri ne mutumin Makka. Ubay dan Ka'ab sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafiya sanin alqur'ani cikin sahabbai. Ubay dan dan waye ba din dan Salul shi kuma shine shugaban munafikai kamar yadda aka sani ko Allah ya kyauta. To gabar zamu tashi akai shine fadan Allah da yace fabaga alaihi kuma sai yayi musu ta'addanci. Abin da yake nufi da fabaga alaihi wato ya wuce iyaka wajen girman kai da jabberanci akan sauran mutane. Yaga Allah ya mishi dukiya, yaga yana da wadata, sai ya zama yare da kowa, baya ganin kowa da gashi. A cikin koran da yake wa jabberancin hadda annabin Allah Musa alaihi salam an ce idan ya wuce ga annabi Musa cikin mutane sai ya tsaki ko ya jefar da wata magana ya ce kai baka isa ka ce kafi ni ba, Allah ya baka annabta to ni kuma ya bani arziki, da haka baka da wata falala ta wuce tawa. Yana nan Musa rashin daraja iri daban-daban shine kata da yake cewa ai tajawazal hadda fil kibari wattajabburi alaihim bikathrati maki, ya wuce iyaka wajen girman kai da jabberanci saboda yana ganin shi mai wadata. Shi kuma malam Sharh dan Hausham yake cewa abinda yake nufi da albagayu a nan shine zada fi tuli siyabihi shibran, ya karawa suturar shi tsawo da kimanin mita guda, yana tafiya suturar shi na jan kasa irin sutura ta mutane masu girman kai da isa da alfahari. Dama kuma a shari'ar musulunci an hana mutum ya bar tufafin shi yana jan kasa, yana nan a cikin hadisin Bukhari da Muslim ta hanyar Abdullahi dan Umar da hanyar Ibn Mas'udin da wasu su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jarra thawbahu khuyala, duk wanda ya ja sitarar shi a ƙasa saboda alfahari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah, rana alkiyama Allah ubangiji ko kallon wannan mutumin ba zai ba domin yana so ya yafa wa kanshi bargwan siffare daga cikin sobin Allah ita ce wal kibr wal kibriyau ridai sura ka jama'a mu kiyaye babu kyau haka wasu malami suka ce al bagyu da ake nufi shine danganta wannan arzikin da yayi da Allah ya bashi zuwa ga dabararsa da yace innama utituhu ala ilmi bai yadda cewa Allah ne ya bashi ba dan cewa Allah ya ambata cewa shi ya bashi da Allah ya ce wa atainahu min al kunuz musu Allah mu ne muka bashi amma shi kuma da girman kansa sai yana cewa innama utituhu ala ilmin indi ai dabararsa ne da kokarinsa da iliminsa shi ya bashi wannan kuma wanda shine hali daga cikin halayen da dama daga cikin mutanen da suka samu wadata suna ganin dabarar su ne da iyawarsu wasu kuma suka ce ma'anar shi shine kafircin da yayi da wuce iyakar da yayi galibin masu wadata da masu arziki da wanda suka samu duniya ko sarauta ko wata shahara galibi ba kowa ne yake ganin cewa Allah ne ya bashi duk in zai tarihin kanshi ko zai yi labarin yadda akai ya zama haka zai dinga bayyana kwazo ne dai da fa'ata shin da zai manta da cewa Allah ne ya kaddara ya san haka kullun da kyau jama'a Qur'ani ya kwatanta mana ire-iren waɗannan da yawa kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna Allah ya ce a'a lalle shi dan adam layatgha yana wuce iyaka ar-ra'ahu istaghna wai dan ya ga yi arziki Allah ya saki cewa zai fa mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama idan Allah ya mushi jarabawa ya bashi dukiya sai ka ji cewa Allah ya girmama fa mai idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana yana ganin wulalanci ne ba Allah ya mushi so dan adam yana da irin wannan tunanin haka haka wancan da Allah ya bada labari wanda har yake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'imata wala irjitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba wa dakhala jannata huwa zalimun nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima da ya shiga gonarsa ya ga yabanya ya ga tayi ta kama kasa yadda ya kamata sai kawai ya kafircewa Allah yace وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً نِبَانَ مَتَانَ لَا إِشَارَ الْقِيَامَةِ كَيْ إِمَّا هَرْ أَنْ يِنْ تُوزَنْ سَامَ أَزِّكِنْ بِيَبُوَنَّا عَلَى هِرَى تُوَنَّا يَنَا دَكَ تِكِنْ تَبِيْعَرْ مُتَانِي وَأَنْ أَلَّا يَبَاسَ أَزِّكِي بَقُوَانِ يَكِي كَنْ كَنْ دَكَيْدَ أَلَّا يَسَتْشِوَا وَنَنْ أَزِّكِنْ كُوشَهَرَ وَكُوْجِرْمَنْ جَرَبَا وَاتِي دَكَ أَلَّا كَمِدَ أَلَّا يَتَرَبْتُونَ دَتَلَوْتِي ya zauci wani da ƙarancin abin hannu ya zauci wani da cewa shi ba kowa bane a cikin mutane kai kuma sai Allah ya jarabce ka da wani ɗaukaka to abinda yake so ka maida al'amarin ga Allah cewa Allah ne ya baka in ka zo tarihi ko bayyanawa kar ka dinga ganin kamar kai gaiwa kan Allah ya sani Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi kuma mun bashi al-kunuz al-kunuz jam'i ne na lafazin kanz al-kanz kuma sune al-amwal al-mudakhara dukiyoyi ajiyayi wadanda aka ajiye a taskoki ko a bankuna ko a warehouses ko makamantansu wanda aka aje su a cikin taskoki kamar yadda Allah yake cewa laula unzira alayhi kanzun ne bai hana a sauka mishi da wata taska kamar yadda kafirai suka faɗa Allah ya ba mu labari to wal ita da Allah ya ce atainahu lafazin al ita a cikin alqur'ani ya ba da ma'ana ko dai al ita al kauniyul qadari ko al ita ash-shar'iyyud dini Allah ya ba da kaza to akwai bayar wanda ke zuwa da ma'anan Allah ya kaddara mutum ya samu kaza ko kuma bayar wanda ke zuwa da ma'ana Allah ya baiwa suwa na shari'a kaza su bi kamar yadda muka gani daga wasu misalai a cikin Alkur'ani in ka dauki kamar fadin Allah walaqad ataina Musa alkitaba wal furqana Allah ya ce la'allahum yahtadun go an ka dauki wannan ataina anan walaqad ataina kamar da Allah ya ce wa ataina nan ma ya ce walaqad ataina amma ba ma'anarsa dai ba walaqad ataina Musa abin nan kitaba wal furqana anan ai mun aiko masa mun shar'anta masa bil littafi mai bayani dalla dalla haka nan ka dauki gaban walaqad atayna ala ibrahimal kitaba wal hukma wan nubuwata wa atainahum mulkan azima to wannan ayi amman sha'awa ta hada duka biyu ta hada al ita'ul shar'i addini da al ita'ul kauni al qadari walaqad atayna ala ibrahima hakika mun bayar wa mutanen mutanen annabi ibrahima mene al kitaba mun ba su littafi annabta kenan wal hukma wan nubuwata kaga wannan duka mun shar'anta musu sai kuma Allah ya ce wa atainahum mulkan azima shi kuma mulkin wato Allah ya kaddara san mulki kaga ayi ta hada duka misalan guda biyu haka kaman walaqad atayna luqmanan hikmata shi ma wannan wato mun bashi mun kaddarta masa ya zama mutum ne mai fasaha haka dauki cewa da ma'anar al-ita'ul qadari ne mun kuma ka dauki magana wanda suke ganin cewa annabi ne to mun bashi annabta kenan wallahu a'lam idan yake zance ne mai rauni cewa an bashi annabta sai Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun bashi daga cikin taskoki ma inna mafatihahu abinda mafatihahu mabudansa latanu'u bil usba suna yin nauyi ga ainihin wato tarin mutane kalmar mafatih jam'i ne na miftah miftah akwai kuma mafatihu shi kuma shine jam'un miftahu wanda muka saba ji miftahu mai alif to shine ke da jam'i mafatihu shi kuma wannan abin nan mafatihu wanda babu wannan jan yawo nan shi nufin da shi shine miftah babu alif dukkanin su ma'anar su mabudi wato mabudan da ake kulla su to su to da warehouse da shaguna da mall mall na karuna su kadai mu kullan kawai sai an daura su da kyarkacci suke dauka su daura akan raƙuma an ce a wata riwayar raƙuma 40 to ina kuma ga su dukiyoyin in ya zama mu kulle kawai haka tunkus za a yi ta zuba su a cikin mangaloli ana daurawa akan ababan hawa kaga ba karama yake bane shi ma mu kulli a cikin alqur'ani ya zuwa da ma'anan almiftahul hissi wanda yake gari dan mabudi ya ba kuma da ma'anan almiftahul ma'anawi mabudi a cikin tunanin mutane ba a ido ba duba da Allah wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa kaga ba mu kulle bane wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa Allah yana da mabudan gaibi ba wanda ya san su sai shi to da haka anan almiftah dai kamar da muka faɗa shi ne wato mabudan taskokin arzikin shi wannan bawa da Allah ya jarci shi Allah ya ce tanu'u bi ma'ana tas'ul tana nauyi lafazin al-usba kuma shine jama'atu min ar-rijal ko tsakanin 5 zuwa 7 zuwa 10 kamar da Allah ya faɗa cikin Yusufa la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba ai wa nahnu jama'a mu wasu tare mutane ne amma kuma ga shi Yusufu ya fi mu matsayi a gun baban in ji su waɗannan yan uwa na shi sai Allah ya ci gaba da cewa ma inna fatiha ta nu bil usbati qul huwa in kana lahu qawmuhu yayin da mutanen shi suka ce mishi la tafrah kar ka dinga al-farah al-farah a tsantsara shi larabci shine jin dadi bayyana jin dadi da annashuwa wato akasin bakin ciki da damuwa to ya za a ce kada mutum ya farin ciki da kuma malamai suka tsaya suka ce to lalle wannan kalma wajibi ne a musawun me take nufi dan babu inda za a ce kawai a dabi'ance in ka samu abin da kake jin dadi ba za ka yi farin ciki lafazin al-farah kamar yadda muka faɗa Zajjad yana faɗa a cikin abin nan dinsa yake cewa a cikin tafsirin sa yake cewa ma'anahu la tafrah bi kasratil mali fid dunya kar ka dinga yawaita farin ciki saboda kawai Allah ya baka dukiya a duniyar nan ka dauka ai shikenan ka tsira ka shiga cikin sharholiya kai ta bugawa ba ji ba gani ce to in kai haka shine abinda aka hana da haka Allah ya ce la yuhibbul farihin al farihin da ana kuma karantawa a wasu wurare kamar yadda zamu zo mu ji al-farihin har ma malamai suka ce akwai bambanci tsakanin farihina da farihina suka ce idan wato aka ce farihin sune wanda suke cikin farin ciki farihin wanda za su yi farin ciki a nan gaba a takeice ita kalmar ta fariha a cikin alqur'ani iri biyu ce akwai mutlaka sakakkiya wanda ba a yi mata kaidi da wata sifa ba akwai kuma muqayyada wanda aka yi mata kaidi da wata sifa in ta zo mutlaka babu wata sifa a cikin alqur'ani to tana zuwa ne galibi a siyaki na nuna Allah wadarai da wannan aikin qur'ani yakan ambaci alfarahu irin cewa ba abin arziki bane yayi kankiya ya ja kunne akan mutane su daina yi kamar fadin Allah wa idza azaqnal insana rahmatan minna fariha biha cikin suratul shura Allah ya ce kuma idan muka dandana wa wani bawa wata ni'imar mu wata rahamar mu sai kaga yana cika baki da ita yana ta alfahari da ita da irin fadin Allah to da kuma fadin Allah misali ha ila yau Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir sai Allah yace wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata' ta cikin ra'adukin Allah yace Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u Allah ubangiji shike sakin arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shike kuntata arziki ga wanda ya ga dama sai Allah ya ce wa farihu bil hayatid dunya amma su kafirai suna jin dadin rayuwar duniya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya in an kwatanta da lahira ba komai bace ita sai wani dan kankanin jin dadi wanda yanzu nan za a ji shi ya wuce haka fadin Allah ila yau wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna an yahyan bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaqalu fala tahsabanna bi fadlil bil adab cikin sotu Ali Ibrahim kenan ku game da Yahudawa Allah ya ce kar kai tsammanin waɗanda suke kuri da abin da aka ba su to kaga su ma nan yafrahuna duk irin wannan cika baki da irin wannan kuri da wannan farin alfahari ko annashuwa da abun duniya zaka ga yazo ne ba tare da kaidi ba qur'ani ya ambace shi daka fadin al-farih ko farihuna ko yafrahu a cikin alqur'ani in babu kaidi wannan shine sha'anin sa game da sha'anin su ne Allah yake fadan abinda zai faru da su ranar gobe kiyama da yake cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakuna wa idza marru bihim yataghamazuna wa idza qalabu inqalabu ila ahlihim fakihi kaga Allah ya ce innal ladina ajramu lalle wanda suke cikin sabo kafirai da munafikai da fasikai Allah ya ce kaunu minal ladina amanu yadhaku sun kasance suna yi ma mu'minai dariya dariya keta da zulaya da istihza'i wa idza marru bihim idan sun wuce ta inda mu'minai suke ta gama zuna sai su dinga zantan juna suna nuna su Allah ya ce idan qalbu ila alihim qalbu fakihin in sun koma kuma gurin iyalansu sai su koma cikin annashuwa da yalwa da jin dadi da shaholiya haka Allah ya faɗa game da halayen su a cikin sutu mukaffifi amma kuma sai Allah ya zo ya faɗa kuma cewa ƴan aljanna za su rama qalu menene ma ha falazil amru min al-kufari yadhakum alal araiki yanzuru ranan alkiyama su ma ƴan aljanna za su rama wannan dariyar da aka yi musu kuma suna zaune akan karamu suna kallon su har ma su ce musu qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqi famanna Allahu alaina huwa kana azabus samu ce ai mu ma da da muke duniya muna zaman abin tausayi a cikin iyalanmu ku ne kuke wucewa kuna mana dariya kuna mana ba'a kuna zolayen mu kuna cewa ga waɗannan ƙauyawan ga waɗannan mayin wata ga waɗannan masu zafin ka addinin mu ma za mu rama yau daka sha'anin mutumin da zai biye wa duniya kawai ya tashar koliya a cikin ta abin tsoro ne abun kuma mutum ya tsaya ne ya kan shi katin ta nasu ya gane wannan duniya ba gida ce da zaka zauna kawai kai ka saki jiki ka saki hannu ka saki kafa ka miƙe kafa kai ake cewa ku kai ta sharholiya a cikin ta daka wannan shine nau'i na farko na amfani da alqur'ani yake da lafazin alfarh alfarh wanda yake zuwa wato mutlaki to yakan zo kuma muqayyadi a ambace shi da wani kaidi a alakanta shi da wani abin yabo ko wani abin suka kaga wannan afili yake ina ne misalin inda Allah ya alakanta shi da wani abin yabo kuma fadan Allah wanda yake saki yake cewa allabina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'da cikin sura ra'd ha ila yaqu Allah yace allabina atainahumul kitaba والذين إذا تلوا الكتاب يفرحون بما أوتوا بما أنزل إليك وأن دمك بي ولتابي أنا مع نسا سني صحابي والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض لكن كم صورا ونجوي أو كي وأن نسكي أي ترنساشنا القرآن ونجوي أنا نوري زوا كيهودا لكرسلوتي وأن سني آمن نادا وأنا أبرو القرآن أما سنكا بتشيول هكذا مبادا الله farihi da bima atahumullah min fadli farihina kage yace masu farin ciki ne su mu'minai bima atahumullah min fadli su shahidai ke ko da fadin Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una cikin sura yunus Allah yace kace da su dan falala Allah da rahama Allah fa bidhalika falyafrahu shi farin ciki da falala Allah da rahama sa huwa khairun mimma yajma'una wannan yafi alkhairi fi da abin da suke tarawa na duniya wannan aya ya zo a cikin kisar saukarta tunda yana da alaka da abin da muka ambata na Ubayy ibn Ka'ab babban masanin alqur'anin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi ya kai Ubayy Allah ubangiji ya aika da sako yace in gaishe ka yace ni din Allah yace gaishe ni ce kware kuwa yace kuma Allah har ya kama suna na yace ni Ubayy nabi ji mishi kware ko sai fushi da kuka sai aka ce kuka me kake ce kuka murna mana kuka murna nake mana shine Allah ya saukar da wannan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un Allah ya kara mishi kwarin gwiwa akan farin cikin da kamar yadda kuma a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lis-sa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu kaga farin ciki ne dake da alaka da mene da wata ni'ima ta ibada azumi farin ciki da yayin shan ruwa da farin ciki yayin gamosa da Allah idan ya ga dimbin ladan da ake samu daga azumi haka bikin idi a gurin musulmai lokacin murna ne da farin ciki saboda ana murnar an gama azumi lafiya lau an samu ladan ramadana ko ana murnar an yi arfa lafiya lau ana ta yi ɗan'uwa musulmi murnar arfa a babbar sallah kenan a cikin wani hadisi ya ilawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallam تصره حسناته وتسوء سيئاته فليس بمؤمن دم متمن دا بايا جن دائن ايكن الخيري إذن يأي بي جن دائن يصلى أتكن جمعي بي جن دائن يغيا سامو يكانت القرآن بي جن دائن يغيا صدقة بي جن دائن يتمكن كسدشي بي جن دائن بيأي يغيا ينسى بي جن دائن بيأي يسدق الله كودا ينا يموانا يدما ينا يني بايا جن دائي أرنسى annabi yace wannan ba mumini bane haka kuma wanda zai dinga sabo bai jin takaicin yayi sabon Allah bai jin takaicin ya gaza wajen biyayya Allah to wannan ba mumini bane ba cikakken imani ne da shi ina fata muna gane wannan so da waɗannan misalai ne akan amfani da lafazin fariha a cikin nasoshin shari'a amma da kaidi da nuna cewa abun arziki ne ɗayan shine amfani da lafazin fariha da kaidi da abun zargi da kaidi da abun zargi kafirci ko fasikanci ko kafircewa Allah kamar fadan Allah falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm wa haka bihim ma kanu bihi yastajibu cikin qatil kenan ko Allah ya ce falamma ja'ahum rusulu ja'atuhum rusulu bil bayyinati kafirai yayin da annabawan da Allah ya aika musu suka zo musu da maganganun dalla dalla farihu bima indahum sai suka danga alfahari suna murna da abin da suke tare da shi min al-ilmi na dan ilimin da ke hannunsu ba su ba Allah ba Allah ya ce wa haka bihim ma kanu bihi yastajibu abin da suke isgiri da shi na halaka da Allah ya musu alƙawari in ba su tuba ba ya zo riske su haka madan Allah wala in azaqnahu na'ama min ba'di darra'a masatu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur a cikin hutu Allah ya ce wala in azaqnahu kuma shi mutum idan muka dandana mishi na'ama wani dan da'i min ba'di darra'a ba'du darra'a masatu bayan wani cutarwa da ya riske shi da ya kula da suka je yana cewa zaba sayyi'atu anni ce wallahi munanan abuwa sun tafi daga bari da ai Allah ya mana budi innahu la farihun fakhur suka je yana cika baki yana alfahari yana ganin dabara shi ce ta sa ya samu Allah ya kyauta to wannan shine dangane da lafazin fariha a takeice kware da gaske sai Allah ya ce inna Allaha la yuhibbul farih lalle Allah ubangiji baya son masu cika baki wato wanda suke ta'addanci wajen murna suke ta'addanci wajen kin bin dokar Allah musamman a lokacin da suke cikin wadata qala lahu wato mutanen shi suka ce mishi kada ka dinga cika baki kada ka dinga farin ciki babu kaidi na nuna san duniya dan kawai Allah ya baka arziki Allah baya son masu alfahari da farin cikin arzikin su ba tare da sun koma zuwa gaban shari'a Allah ga mutsallaka bari mu fitar da wasu fa'idoji da ke cikin wannan gaba kada abin yayi nisa wannan gaba daga cikin abin da zamu tsintsinta a cikin fa'idojinta na farko wato waɗannan ayoyin guda biyu daga inna qaruna kana min qaumi musa zuwa inna allaha la yuhibbul farihin kamar yadda muka ambata tun farko Allah madauki sarki ya buga misali ne game da wannan bawa ga kafiran makka da duk wani ire-iren su cewa arziki da wadata da Allah zai ba mutum ba dalili bane akan ya kafirci kusanci da wani annabi cikin annabawan Allah idan baka yi imani da shi ba zai tsiratar da kai ba so daga Qaruna dan uwan annabi Musa ne na kusa sannan kuma ga arziki da Allah ya bashi da bai ba Allah ba duk waɗannan basu mishi komai ba sai malamai suke cewa wannan yana daga cikin dalilai akan halaccin buga misalai dan ɗaukan izina a kallu wani abu da ya faru a cikin rayuwa a buga wa mutane misali dan su ɗauki izina wajen wani bayani da ake musu kuma Qur'ani ya yawaita buga misalai iri daban-daban har Allah ma zai cewa kamar yana da kiyama wa darabna lakumul amsal ay mun bubbuga muku misalai inna masala isa inda allahi ka masala adam wa darab allah masal allazina amanu ra ata fir'aun wa darab allah masal allazina kafaru ata nuh wa ata lut ga sanan dai da yawa inna allaha la yasi ay darba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha masal allazina takhad masal allazina kafaru sabun dilla awliya ka masal al ankabut takhadat baita suna nan da yawa har sai da Ibn Qayyim ya littafi musamman sunan shi kenan amsalul qur'an bayani akan irin misalan da alqur'ani yake bugawa littafi ne mai dadi kwarai da gaske ga wanda suke dalibai za su ya kamata su karanta shi so da ka babu laifi a cikin magana a cikin wa'azi a cikin hutuba a cikin tattaunawa a cikin nasiha a cikin karantawa a din buga misalai inda misalan sun dace da magana da yake suna da relevancy to ba laifi bane kuma karka dinga zargin wani malami ka ce bai buga misalai ne shi Qur'ani ma yana bugawa inda za a zarge shi kawai idan ya yana buga misalai dan ya yi ma wata bid'a sa ko wata batarsa kwalliya dan a karba to wannan ya zama abin zargi inda wannan ya zama tahriful kalimi kenan amma ba an ba'adi mawadi ina fata mun gane na biyu wannan ayoyi suna nuna mana cewa suna ƙara tabbatar mana da cewa lallai faruwar ta'addanci a gun mawadata wani abu ne daɗaɗɗe wani abu ne tsoho cewa mawadata suna da ta'addanci a cikin rayuwarsu kamar yadda Allah ya buga misali anan kuma haka yayin buga misali da muka ambaci wani bangare a cikin suratul kafi fadan Allah madaukakin sarki cewa wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafnahuma bi nakhlin waja'alna bainahuma zar'a kitin dalatayn adat ukula har zuwa inda wa dakhala jannatu huwa zalimun nafsi kana ma adhunnu an tabida hadhihi abada ishi gonarsa yana mai zalunta kansa yace ba ni da shakka shine ma'anar ma adhunnu an bana shakkar wannan gona ta ba za ta kare ba za ta na nan kawai ya kafirce ma ma tashin alkiyama kenan gaba daya ya yi musun yayi inkarin tashin alkiyama yace in ma za a yi to shi dai bai da matsala to yana daga cikin dabi'ar mawadata saurin ta'addanci kalli kuma wadancan da Allah ya bada labari cewa wanda Allah ya bada labarin cewa baban su ya muke ban musu gona suka ce iz aqsamu la yasrimunha musbihina wala yastafin suka yi rantsuwa cewa da asusubayi za su je su kwashe duk amfanin gona saboda baban su ya saba yana yin sadaka da kyauta dan da aka ce za a yi girbi a gonan talakawa suna taruwa su samu rabon su su kuma sai suka yi ba su halin kirki irin nashi sai suka yi shawara cewa da asusubayi kafin talakawa su ankara to su zo su tare kai an ɗebe duka kayan noma sai Allah ya musu jarabawa da kona gona gabaki daya kamar yadda aka sani shi sa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa mal faqaru akhsha alayhi nabi ce bana ji ya muku tsoron talauci wato da talauci da wadata dukkanin su jarabawa ne amma jarabawa da ke cikin talauci annabi ya tsoratan mana ita kamar yadda tsoratan mana jarabawa da ke cikin wadata yace saboda idan Allah ya ba ku duniya ina tsoron kada ku fara gogoriyo akan ta kamar yadda na bayan ku wanda suka gabace ku suka gogoriyo akan ta yace daga nan sai ku fara fada da junan ku kamar yadda suke fada da junan su daga nan sai ku yaki junan ku sai ku halaka kamar yadda suka halaka kisa Allah yake cewa wa la sallallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadri ma yasha Allah yace da ya saki arziki ya ba kowa wadata a cikin duniya da mutane da dama da suke ta'addanci kisa yake saukar da gurgudan abin da ya sau ya sauka sai wannan aya suna tabbatar mana da wannan dabi'ar da ake gani a cikin mutane saraka ya kamata mutum ya shiga taitayin sa dan Allah ya bashi arziki kar ya bari arzikin nan ya jashi zuwa ga halaka wata kila saboda shi ne wadata zai ga kofofin yin abubuwa da dama sun bude mishi wanda maras kudi hala wannan kofin ba sa bude ne to idan mutum bai taka tsantsan ba sai son zuciyarsa da shedan da wasu wasin shedan sai su jashi zuwa ga ya aikata abin da zai dawo yana da dama daga baya abu na uku a cikin waɗannan ayoyi shine Allah yana iya baiwa kafiri arziki Allah yana iya baiwa wanda baya so ma arziki dan haka dukiya a karankin kanta ba ta nuna alamar cewa Allah ya zabi wani kaga shi Allah da kanshi ya ce ya bashi wa atainahu kuma mun bashi amma kuma gashi bai zama mishi alheri ba so haka mujarradin dukiya da Allah zai ba wani bawa ba ta nufin Allah ya zabe shi ta fuskar tsira a lahira amma tana ba shi advantage in yana so ya tsira din ta ba shi wani advantage domin duk da an ce talakawa za su fara shiga aljanna a tsara masu wadata sai an yi musu hisabi to amma akwai yiwuwar idan mutum yana da wadata in yi aikin alkhairi in ya shiga aljanna ya tarar ya wasu talakawan na aljanna yawwa haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu arziki sun tafi da lada mafi girma saboda su ne in an ce a taimaka a gina masallaci su za su gina a taimaki marayu su suke taimako a kawo abin da za a yi jihadi su ne wanda bai da lafiya su suke taimaka mishi kaga suna da lada mai yawa wanda kai talaka baka da hanyar samu wannan ladan idan sun yi aikin arziki kenan saboda dukiya a karankin kanta tana iya zama sanadiyar mutum ya zama ya samu daukaka a wurin Allah ko sanadiyar kuma ya zama ya zama makaskanci ya danganta ga abin da yayi idan Allah ya ba mutum dukiya to ya bashi wani makami ne a hannunsa wanda zai iya abin arziki da shi ko kuma ya tadi Allah ka tsare haka kuma abu na gaba wanda Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemu hafizahullahu ya ambata a cikin tafsirin sa game da wannan aya sai yake cewa haduwar dukiya da jahilci wuri guda to ne da haɗari kwarai ga mutum haduwar dukiya da jahilci wuri guda yace abu ne mai haɗari kwarai kamar haduwar kafirci da girman kai kafirci da girman kai to da wuya mutum ya samu shirya to haka jahilci in ya haɗu da dukiya to yana da haɗari abin da ya samu ƙaruwa kenan haduwar jahilci da dukiya sai haka sai ya tsallaka daga cikin gidan imani ya koma gidan kafirci ya haɗa kafirci da girman kai sai haka zaka ga duk waɗannan abubuwan neman tsari jahilci da ainihin wato arziki wanda baka san amfanin da zaka yi da shi ba hakanan kafirci da girman kai ababen neman tsari haka wannan yana nufin kenan kamar yadda talakawa suke neman ilimi to wajibi ne masu wadata su ma su nemi ilimi dan karkaje kana da arziki amma kuma jahilci ya dabe bai ka to jahilcin nan shi ne zama yana canka zuwa ga amfani da dukiyarka ka dinga aikata wanda zasu zama ka ababen da ba Allah gafarta mana sannan ayoyin suna nuna mana cewa alfahari da duniya yana daga cikin tushen taɗewa shine abin da ya tabar da ƙaruna kamar yadda mu zo mu ji a gaba da yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ita duniya ba abin alfahari bane abinda aka ce alfahari shi shine qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu kai ka ji dadin da Allah yayi ka mu'mini ka ji dadin da Allah yayi ka musulmi ka dinga godewa Allah akan wannan ita dukiya godiya da ake so kai wa Allah da ita shine godiya a aikace ka dauka ka bayar kai sadaka ka ciyar ka taimaki marayu ka sada zumunta ka taimaki addinin Allah ka taimaki lisa'il wal mahrum wannan shine ka biya haƙƙin da ke kanka na dukiya akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata yana cewa innamad dunya li arba'ati nafar nabi yace duniya ta mutum hudu ce abdun razaqahu Allah malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu ba wanda Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi yana amfani da ilimin nan yana aikin arziki da dukiyarsa wa yasilu fihi rahimahu sai dinga sada zumunta wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san haƙƙin Allah game da dukiya to wannan shine ɗaya daga cikin mutane hudu sai Allah ya ce annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan zai samu gida mafi ɗaukaka a wurin Allah su ne irin sayyidina Abubakar Siddiq irin su Usman dan Affan irin su Abdurrahman dan Auf irin su Sa'd dan Abi Waqqas ga ilimi ga dukiya manyan mutane ne a cikin addinin musulunci kuma manyan mawadata ne da ka zaka suna ta sakin dukiyarsu dan Allah na biyu sai annabi ya ce wa abdun razaqahu Allahu ilman akwai mutum kuma da Allah ya bashi ilimi walam yarzuqhu malan amma Allah bai bashi dukiya ba wa huwa sadiqun niyyati yana da kyakkyawan niyya ta gaskiya a zuciyarsa yaqulu yana cewa a zuciyarsa law anna li malan la amiltu bi amali fulani ina ma da zan samu dukiya da na yi aiki irin na wani ɗan can mutumin kirki sai annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi za a yi masa hukunci gwargwadon niyyarsa fa ajruhuma sawa'un ladansa da ladan wancan mai dukiya da ke aikin alkhairi iri ɗaya ne na uku sai annabi ya ce wa abdun razaqahu Allahu malan manzo Allah sai annabi ya ce akwai mutumin da Allah ya bashi dukiya wa lam yarzuquhu ilman shine akasin wancan nabi wancan an bashi ilimi ba dukiya wannan kuma an bashi dukiya babu ilimi fa huwa yakhbatu fi malihi yana fagamniya a cikin dukiyarsa wato jahili ne da kudi a hannu bi ghairi ilmin babu ilimi la yataqi fihi rabbahu bi jin tsoron Allah wala yasilu rahimahu bi sada zumunta wala ya'lamu lillahi fihi haqqan bi san haƙin Allah da dukiyarsa bi fitar da zakka bi fitar da haƙin makwabta bi fitar da haƙin ƴan uwa na kusa da na nesa bi fitar da haƙin iyaye baya sadaka sai alfahari sai cika baki sai bakan magana a unguwa ba a isa a je mishi da neman taimako ko ya ji cewa wani na neman taimako ko ya je maka mishi ba babu ruwan shi to wannan shine yana da dukiya babu ilimi shine abinda muka ambata sama cewa haduwar jahilci da dukiya yana da hadari kwarai sai ainihin wato annabi yace fa hadha bi akhbathil manazil wannan shine mai gida a lahira mafi muni a wurin Allah na hudu wa abdul lam yarzuquhu Allah mala kuma mutumin da kuma bai da dukiya wala ilman kuma bai da ilimi jahili talaka amma kuma mara kirki fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu bihi bi amali fulan da zan samu da sai na wata yayin da wani yake wata wancan mara kirki shike bashi sha'awa mai kudin nan mara mutunci shike bashi sha'awa to sune irin waɗanda suka ce ya laita la misla ma utiya qaru da kuma mafi yawan talakawa a wannan babu miki muna so mu samu opportunity da za mu yi rashin mutunci mu ba wai mu samu mai abin kirki ba kaga kalatun daga yan makaranta kowa da so yake gama karatun nan ya samu dama da ya samu inda zai dabe wata madafar iko ta al'umma ya fara sata ba ya fara bugun abu kenan kuma satar nan in yayi me yake so ya zo yayi ba ya zo ya taimaki talakawa yayi ai abin arziki ba ya zo ya keta rai shi ma ya kwanta ma kuma ya sa mutane ai ta mamaki ina ya samu kuɗi don wai a ce shi ma ya shigo gari ya shakura to wannan galibin tare a ciki idan yana neman kuɗi kawai yana nema ne don ya yi alfahari don shi ma a ce ya isa don an zo bikinsa ko an zo an ga gidansa ko an ga irin motarsa ce kai wani fa shi ma yanzu ba dama ne kuma zai iya bin kowace hanya ya samu wannan kuɗin shi ne sai annabi yake cewa wannan da ke cewa ina ma da zan samu kuɗi ne irin mugun aikin wane fa huwa bi niyyatihi shi ma za a mai hukuncinsa da niyyarsa fa wuzruhuma sawa'un zulubinsa ɗaya da wancan mai arzikin gara ma shi ya samu na duniya kai kuma ba duniya ko baka shirya wa lahira ba wannan hadisi Imam Tirmidhi zai tushe hadisi ne tabbatacce da haka da ma mu kiyaye yana da hadari kwarai eh yana da hadari kwarai wato irin wannan tunanin shine kamar yadda Allah ya kira waiza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi to irin waɗannan su yana tunanin ya samu dukiya wanda zai amfani da ita ya kauda kai daga addini ya janye jikinsa daga imani Allah ya kare mu abu na gaba da ke cikin waɗannan ayoyi shine an tuna mun ambata a farko cewa ƙaruna yayi amfani da shi da waɗannan magoya bayan shi sai amfani da wata karuwa ta zo ta yi wa annabi Musa sharri ta zo cikin mutane ta ce ai shi kwartanta ne ko kuma dadiro ake cewa ko nan Musa hankalin shi ya tashi ya gama ta da Allah ta rantse da Allah wanda ya tsaga mishi kogi in ta taba sanin shi ta ce a ni ban taba sanin ka ba kaka bani wata rantsuwa mai wahala ce to waye saki ta ce ai ga wanda suka bani kuɗi suka ce maka shari wani ya tabbatar mana da hadarin da masu wa'azi da masu karantarwa da manya cikin al'umma suke fuskanta ta bangaren mata sai ana amfani da mata don a kawo musu damuwa don a rikita musu wa'azinsu don a yi blackmailing ɗinsu don a ɓata sunansu a cikin mutane shi yasa sai an yi a hankali ƙwarai da gaske shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi wanda hadisi ne mashhuri annabi yake cewa wattaqun nisa yana cikin sahih muslim annabi ya faɗi matan da gaba ɗaya sunansu generic name wato anan annisa tun daga ɗiyarka da matarka da mahaifiyarka da makwabciyarka da ɗalibarka da bi mugoya ta maka abin nan tambaya da masarwa a majalisin ka kowace mace sai ka ji tsoron yadda za ka yi hulɗa da ita kowace kada ka wuce hulɗa da addini da ce shi ne kawai zaman lafiyar mutane wannan kuma ya shafi kowa jama'a domin annabi yana cewa ban bar wa maza wata fitina a duniya kamar mata ba wannan al'umma tamu Allah ya sanya fitinan mu a cikin dangantakar mu da ɗiya mata da aka sai mun kiyaye mun yi taka tsantsan mun nemi tsarin Allah daga sharrinsu daga kaidinsu da makircinsu wata za ta yi ne kawai don tsabar ƙauna wata kuma don tsabar ƙiyayya ta kuma duka biyun abin tsoro ne in mace tana tsananin ƙaunarka ko tana tsananin ƙinka to kana cikin matsala duka biyun za ta iya takura rayuwarka ba za ka ji daɗi ba da aka mun kiyaye mun duka dinga neman tsarin Allah daga sharrin mata da sharrin masharanta ubangiji Allah ya samu gaba lafiya ina ganin bari mu saurara nan ku lokaci ya kure ha
karaminti biyar.
Karaminti biyar?
Biyar ka ce.
Kana karga ka daga nan.
Karaminti biyar.
Na'am, kan aikan aya ne ku? Na za mu tashi. Wabtaki fi ma atakallahu dara an tuna ganin mu bashi haka ne idan mun zo sai mu tashi farkon kan aya. Wabtaki fi ma atakallahu ad-dara al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilayk. Wala tabghi al-fasada fil ard. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah muna roƙonka ka kawo mana sauki a wannan rayuwa da muke a cikin wannan ƙasa. Fitintunu da musibu da suka kewaye mu Allah ka sa kafara ne ga zunubanmu. Allah ka rangwanta mu. Allah ka kawo mana sauki. Allah ka kawo mana sauki bayan tsanani. Dukkanin mu kowa na da buƙatar sa a wurin Allah Ubangiji madaukakin sarki. Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Waɗanda kuma suke ba alkhairi ba Allah ka canza mana daga da abin da yake shine mafi alkhairi. Dukkanin mu muna da wasu damuwoyi da wasu matsaloli da suka shige cha mana gaba. Ya Allah muna roƙonka kowa ka yassare masa. Allah kowa ka kuwace masa. Allah ka sanya waɗannan damuwoyi su zama kafara ce ga zunubanmu. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa tajalna min absarina wa asma'ina ma baqaytana wa ja'alna waritha minna wa ja'al sarana ala man zalamana wa sunna ala man adana wa sa'al muslimatana fi dinina wa ta'al ad-dunya akbar hammina wa la ilaha wa la ilaha masirina wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.